Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tarraba bai ku makere da sauran abokan aiki muke ka muku wannan shirin na yau ranar Laraba 25 ga watan Nuwambar shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfil, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya fada a jiya talata cewa Amurka ta shirya tsabta yi wa duniya jagoranci, lamarin da ke nuna alamun Amurka za ta kauce wa manufar Donald Trump na Amurka farko gangamin da ya kwashe shekaru hudu yana yi. A hali da ake ji kuma kwamitin karɓar mulki na zababben shugaban Amurka Joe Biden a Washington DC ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2020, duk da cewar shugaba Donald Trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da Joe Biden ya yi. Kungiyoyin aikin jin kai sun kara ƙaimi domin taimakawa 'yan gudun hijira da suka arancewa tashin hankali a yankin Tigray da ke arewacin Habasha da suke ci gaba da kwarara zuwa Sudan.
Kan labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa da yammacin jiya Talata, Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Nijar tanjamin madarasuwa. To kowane irin shiri marigayin ya yi wa wannan rana ta komawa ga mahalicinsa.
Duniya kalilan ne, arziki ba komi ba ne, dauda ne. Gobe abin da nake nema wajen Allah yawa gare shi. To dole in bautata ma ɗan ƙasa.
Muna roƙon Ubangiji Allah ya biya ka kan ayyukan alherin da kai wa ƙasar Nijar. A daidai lokacin da yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da fama da ƙalubalen tsaro da tsadar rayuwa, masu ruwa da tsaki sun faɗi albarkacin bakinsu.
Muna da wakilai na gwamnoni, muna da wakilai na 'yan majalisar ƙasa, muna da wakilai a ɓangaren ministoci. Magana ta gaskiya, wannan ƙalubale ne a gare su bayan shi uban tafiya shugaban ƙasa.
Hakanan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka ta shirya tsabta yi wa duniya jagoranci, lamarin da ke nuna alamun Amurka za ta kauce wa manufan shugaba Donald Trump na Amurka farko gangamin da ya kwashe shekaru hudu yana yi. Yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu, Biden ya ce kasar ta shirya ta tinkari abokan gaba ba tare da barin kawayenta a baya ba, ta kuma shirya ta maido da darajarta. Daga cibiyar shirin karɓar mulki a garinsa na Wilmington a jihar Delaware, zababben shugaban ya bayyana manufofinsa na kasar waje da jaman hukumar tsaron ƙasa. Zaben Biden da kuma nada Anthony Blinken, sakataren harkokin wajen Amurka, na tabbatar da yanda yake kallon harkokin kasashen waje ya bambanta ainun da yanda gwamnatin Trump ke kallo. A ƙarƙashin Trump, sautari Amurka tana samun rashin fahimta da dadaddun ƙawayenta na yammacin duniya, yayin da take daga kafa ga masu mulkin kama karya kamar su shugaba Vladimir Putin na Rasha da shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiya da kuma shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa. A hali da ake ciki kuma kwamitin karɓar mulki na zababben shugaban Amurka Joe Biden a Washington ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2020, duk da cewar shugaba Donald Trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da Biden ya yi. Fadar White House ta amince a jiya Talata Biden ya fara karɓar bahasi na kowane rana akan bayanan sirri, inji wani jami'in gwamnati. Biden ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na shirin karɓar mulki a Wilmington da ke Delaware cewa bai samu bahasi akan bayanan sirri da kuma yanda sashen leken asirin Amurka ke kimanta barazanan da duniya ke fuskanta, abinda ya ce da ya kamata a ce an yi tuntuni. Ba da ɓata lokaci ba, rukunin mashawartansa sun fara tuntuɓar jami'an gwamnatin Trump da yammacin ranar Litinin na kowane fannin gwamnati domin jin ko akwai wata barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da wasu batutuwa da Biden zai fuskanta da zarar an rantsar da shi. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon sun ce wakilan kwamitin karɓar mulki na Biden sun tuntuɓi ma'aikatan tsaron bayan da shugaban hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin Amurka Emily Murphy ta tabbatar da Biden, wanda ya lashe zaɓe, kana aikin sharan fage na miƙa mulki kuma ya fara. Matakin na Murphy ya baiwa Biden damar samun dukiyar ƙasa ya kuma karbi bahasi akan tsaron kasa kana jami'an sa na karban mulki za su samu daman shiga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayya. Yayin da aka yi ta samun karuwancin zarafin mata a lokacin da ake aiwatar da dokar hana zirga-zirga, sarakunan gargajiya da shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga maza su kiyaye haƙƙin mata da 'yan mata. Wannan gangamin ya zo daidai ne a lokacin bikin ranar kawar da cin zarafin mata na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 25 ga watan Nuwamba. Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna mata uku a cikin mata 10 'yan Najeriya na fuskantar cin zarafin jinsi kafin su kai shekaru 15, amma kuma ba a kai labaran wasu batun cin zarafin. Hukumomi a Najeriya sun ce cin zarafin mata ya ninka sau uku a lokacin da aka takaita zirga-zirgar jama'a na COVID-19. Yayin da ake shirin bikin ranar kawar da cin zarafin mata a duniya a ranar 25 ga watan Nuwamba, Najeriya ta kirkiro da wani dandalin sa ido domin tattara bayanai da kuma kama masu aikata cin zarafin.
In an jima kaɗan, Baba zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, da yammacin jiya Talata ne Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanjaman Muhammadu rasuwa a babban asibitin birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya. Shugaban ƙasa Isa Muhammadu ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku a fadin ƙasar don nuna juyayin wannan babban rashi da aka yi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimuna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le président de la République chef de l'État, le gouvernement ont le regret de vous annoncer le décès de son excellence Tanja Mamadou.
A sanarwar da aka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ne aka sanar da jama'a rasuwar tsohon shugaban ƙasa Tanja Mamadu, wanda Allah ya cikawa a yammacin jiya Talata bayan jinya a babbar asibitin Yamai. Salisu Muhammad Habi shine ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar.
Sai wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka Allah ya yi lokacin shugaba Tanja Mamadu ya yi, dan ban Allah ya dade kasan shi Najeriya sosai shekaru tunda ya sauka da shugabancin kasar nan shi Najeriya. Kuma shugaban ƙasa Alhaji Mahmudu su ya taimaka ana kai shi ture shi na dawo tun yanzu Allah ya kuma cika nan ofitar namu ba na birnin Yamai. Sai mun fata Allah shi mishi rahama, Tanja Mahmudu babban mutum ne ta ko'ina. Duk ya kai duk da aka yi na shugaban ƙasa na duniya ya kai.
Yaushe za a yi janizar sa?
To ga yanzu dai ba a ba da lokacin da ya kamata ya janizar sai ba, sai dai kaga harkokin iyali ne kuma a gama da iko. Tunda shugaban ƙasa Mahmudu Isu da ya kamata ya yi gobe maraɗi wurin aiki hayoyi na ya dan dakatar da wani abubuwa duk ayyuka an ta dakatar da su, kuma an sa na juyayi na kwana uku na juyayi cikin ƙasa. Za a maido da tuta ta Nijar ƙasa don kasan ya kai a ba shi wannan girman.
Minista, me za ka iya tunawa da shi marigayi Tanja Mamadu?
Mun san shi ɗaya mutum mai tsaye magana, ɗan mutum ne mai iko sosai. Irin ɗin bai ka dai tawon za ka muna ce amfanin su. Mu dai muna alfahari da shi, kuma gaskiya Allah Tanja ya kai ai bashi ya kai kuma ai kukan rishi ne kai Tanja Mamadu. Muna mai fata Allah suke shi aljanna firdaus.
Afisar soja a zamanin gwamnatin Janar Sani Kunce, Tanja Mamadu ya tube kakinsa a wajejen 1991 inda ya tsunduma harkokin siyasa a karkashin tutar jam'iyyar MNSD, abinda ya bashi damar lashe zaben shugaban kasa sau biyu a 1999 da shekarar 2004 kafin sojoji su kifar da gwamnatin sa a ranar 18 ga watan Fabrairun 2010, wato watanni kadan bayan zarcewa akan karagar mulki ba akan ka'ida ba. Jami'in fafutuka Nuhu Muhammadu Arzuka da ke daya daga cikin makusantan marigayi Tanja Mamadu ya bayyana kaduwa da wannan babban rashi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokaci yayi mutum kama da shugaba Muhammadu Tanja din yadda ta shiga rayuwa a kokarin gari a duniya, a Nijar, ya yi ma al'umman Nijar. To kawai sai da ya yi ma Allah godiya kawai.
An haifi Tanja Mamadu a 1938 a garin Maina Sorowa da ke jihar Difa. Kafin ɗare kujerar shugabancin Nijar, Hafsan Sojan ya yi gwamna a jihar Tawa, sannan ya yi minista a zamanin mulkin soja. Tanja Mamadu na da farin jini sosai a wajen al'umma saboda yadda yake fifita ayyukan bunƙasa karkara da nufin samar da walwala a zuciyar talaka.
Duniya kalilan ne, arziki ba komai bane dauda ne. Gobe abin da nake nema wajen Allah yawa gare shi, to dole in bautata ma ɗan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai.
Ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya da jikoki da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah ya ji kai shugaba Tanja Muhammadu ya kuma gafarta masa. A gaida Sulaiman Mana Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba baya dawo da cigaban labarai.
Aika kayan kyaututtuka na lokacin hutun Krismeti da na sabuwar shekara zuwa ga masu sayan kaya ta yanar gizo ka iya huskantar jinkiri saboda raba maganin rigakafin COVID-19 da ya fi nasu kayan muhimmanci. Kamfanonin harhaɗa magunguna kamar su Pfizer da Moderna a tsakiyar watan Disamba za su fara aikin raba magunguna ga ma'aikatan kiwon lafiyar Amurka da kuma masu kula da tsofaffi. Kamfanonin aika kaya da suka hada da FedEx da United Parcel Services ko kuma UPS a takaice sun yi tanadin aika kaya da jiragen saman dakon kaya na mutane da za su sayi kaya daga kasuwar yanar gizo da suka hada da Amazon da Walmart da Target da wasu shagunan yanar gizo. Sai dai FedEx ta ce za ta fi ba da muhimmanci ga raba maganin rigakafin, a cewar mai magana da yawun kamfanin Bonnie Harrison yayin wata hira da Reuters. Ba da wani ƙarin bayani ba, UPS ya ce ya shirya tsaf ma'aika kayan bukin Krismeti da na sabon shekaran da kuma maganin rigakafin. A ƙarshe, ƙungiyoyin aikin jin kai suna ƙara himma domin taimakawa 'yan gudun hijira da suka arce wa tashin hankalin yankin Tigray da ke arewacin Habasha da suke ci gaba da kwarara zuwa Sudan. James Hesman, babban jami'in shirya aikin jin kai na hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, ya ce dubban 'yan gudun hijiran Habasha na zuwa Sudan a kulli yaumi. Rukunin masu karɓar 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar 'yan gudun hijira ta gwamnatin Sudan ya zuwa yanzu sun karɓi sababbin mutane 40,000 da suka zo Sudan daga Habasha tun daga ranar 7 ga watan Nuwamban wannan shekara, a cewar Hesman yana faɗa wa shirin murya Amurka na South Sudan in Focus. Adadin 'yan gudun hijiran Habasha da ke shiga Sudan ka iya kai 200,000 a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar Habasha da rundunar yankin Tigray ya ci gaba, in ji Hesman.
Labaran duniya kenan aka saura daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, batun kalubalen tsaro da tsadar rayuwa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na ci gaba da yin mummunan tasiri ga 'yan Najeriya, musamman mazauna yankin arewacin ƙasar. Yanzu haka ne dattawa a yankin arewa da sauran masu ruwa da tsaki na bayyana matakan bi domin lalubo mafita. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwadi ya aiko mana da wannan rahoto.
Al'amari na baya-bayan nan shine yadda ɓata-gari ke satar mutane domin karɓar kuɗin fansa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja, baya ga farmakin da tsagiru ke kaiwa ƙauyuka da garuruwa a jihohin Katsina, Zamfara da kuma Sokoto. Yanzu haka dai masu sharhi na ci gaba da jan hankalin mahukunta kan buƙatar karkata hankulansu game da halin da lardin na arewa ke ciki.
Al'amarin 'yan arewa na yana bani mamaki. Muna da wakilai a ɓangarori duka na hukuma a Najeriya. Na farko dai muna da wakilai na gwamnoni, muna da wakilai na 'yan majalisar ƙasa, muna da wakilai a ɓangaren ministoci, muna da wakilai waɗanda yake su ne za su kawo shawara ta fannin tsaron ƙasa. Waɗanda ke 'yan arewa ne sun san duk abin da yake faruwa. Wai me suke yi ne? Ni magana ita ce shugabanninmu, wakilanmu na 'yan arewa, magana ta gaskiya, wannan kalubale ne a gare su bayan shi uban tafiya shugaban ƙasa.
Honorable Nasiru Garba ɗan ciye kenan, tsohon wakili a zauren Majalisar Dokokin Najeriya. To amma Dattijo Abdulkarim Ɗayyabo da ke zaman kwamandan rundunar tabbatar da adalci a ƙasar na cewa
Professor Ibrahim Gambari yanzu in ba ya zama shi ma ɗan kunje kaban ya bi shanin sarki ba, sai zo ibibi dukkan irin abin da ake zargin dukkan mutane suke aiki da abubakar abila. Izo yi abin da ya kamata a madadin Buhari, in ma Buhari ina da larura ta mantuwa, to shine kubutarsa da kubutar da Buhari a gurin al'umma da suka zaɓe da suke musu tsammani, da kuma kubutar Buhari da kubutarsa a gurin Allah. Dan yanzu abin da ke faruwa mutane sun gane.
Sai dai shugabannin siyasa irin su tsohon gwamnan Jigawa Alhaji Sale Lamido na ganin lokaci yayi da ya kamata jagorori musamman a lardin na Arewa su fada wa juna gaskiya domin daidaita lamura.
Dukkaninmu mun san me muka yi a baya, mun san me muka ce a baya. Mun zai amfani da ainihin hankalin matasa akan masu bin manyan su mu ga musu gano. Mun san abu da kai musu wanda yake daga ainihin wannan zato nasu akan yanayin rayuwa da yanayin rayuwa. Mun san me muka yi. Kamar yadda gumi fada cewa zanga zanga ba dai bane. So saboda haka idan akwai kasa ana shugabanci kaga dan mutan ga suna cewa kaza 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 sai kaga me ya faru ne. To mu aida ba kai ki baka bai. Saboda haka dan an yi zanga zanga kamar misalin fadakarwa ne akan kasa cewa ku ne shugabannin mu to mu cikin azaba sai aka ce me abun naku ne ya duba me yasa me ku akallace abubuwan suka tattaru har aka zo wannan yanayi su zaka lai ai sulhu kasan mu ce ga baki dai kaf a Najeriya baka fi ne ba fi ka ba mulkin kasa na yan kasa ga baki dai su kaf saboda haka mun san me muke waje da mulkin nan saboda haka yanzu tunda an ce wannan matsayin yanzu to akalla shine mu kalli ba shin me muka yi matsayin kurakurai wani kine ko wannan abu ya kalla haka shine gwamnati ɗan ƙasa me ku kai ne me ake muku su a gyara abubuwa.
Alhaji Isra Lamida kenan tsohon gwamnan jihar Jigawa a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene makomar karar da wata kungiya mai fafutukar tabbatar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya ta shigar inda take karar shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da shirin sa na yaki da cin hanci da rashawa? Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya, mun ambata cewa wata kungiya mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya wato SERAP ta gurfanar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja bisa zargin kasawar da ya yi na bayyanawa 'yan kasar yadda aka yi da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 800 da gwamnati ta ce ta kwato daga waɗanda suka yi wa tattalin arzikin kasa to annati a ƙarƙashin shirin ta na yaƙi da cin hanci da rashawa. Haka kuma kungiyar ta nemi shugaba Buhari da ya bayyana sunayen mutanen da aka kama da laifin da kuma matakin da aka ɗauka na hukunta su domin ya kasance izina ga na baya. Masani harkokin shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya kalli al'amarin ta mahangar shari'a.
Da farko dai ita wannan kungiya ta SERAP idan aka lura da abubuwan da take yi ba yau ta fara irin shiga da waɗannan irin ƙararraki ba. Kuma a demokradiyyar Najeriya da muke da su muka la'akari da hurumin sashi na 36 da sashi na 45 da 46 na tsarin mulkin Najeriya. To suna da wannan dama da za su iya su yi wannan abu. Tun farko muka la'akari da sashi na 40 na tsarin mulkin Najeriya, gwamnatin Najeriya ita ce ta yi ma wannan SERAP din rajista ta kuma ba ta dama na cewa ta fito a matsayin kungiya da za ta riƙa kare haƙƙin jama'ar Najeriya. Duk da yake muka la'akari da sashi na 14 sakin sashi na 2A a cikin baka, to za mu la'akari da cewa demokradiyya a ƙarƙashin tsarin da muke tafiya yanzu jama'a su ne suke tattare da 'yanci na cewa su kare kansu. Kuma jama'an nan ta takatoka ne akan hurumi na sashi na 411 wato 'yan majalisa su ne suke da wannan hurumi na su iya ɗaukar shugaban ƙasa su kalubalance shi wala Allah ta kai ma har su iya su ce za su iya hukunta shi sai 'yan majalisa ke da wannan. To amma 'yan majalisa tun da ba su iya yin irin wannan ba, hukumomi na 'yancin ɗan adam irin waɗannan suna da hurumi a tsarin demokradiyya da za su iya su shigar da wannan ƙara. Abinda dai ba mu iya tantancewa ba shine za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba. Domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a tsarin shari'a mu na ɗaya dai sashi na 36 da cikin sashi na 5 ya ce kowa ake zargi wanke yake subul bai da laifi har sai kotu ta tabbatar da cewa yana da laifi. To saboda haka duk da yake akwai hurumi na sashi na 15 cikin sashi na 5 da ya bada wajibci ga duk wata hukuma ta yaki cin hanci da rashawa, to babu wani wajibci ne cewa shugaban kasa yayi laifi a dangane da karan tsaye na tsarin mulki akan wannan. In muka yi la'akari da hurumi na sashi na 36 cikin sashi na 5, to wannan dai duka ya danganta ne ga na daya kwarewar lauyoyin ita kungiyar Serap da za su gabata a kotu, na biyu kuma kwarewar ko kuma jajircewa ta shi alƙalin da zai tsaya yi wannan abu, sannan na uku kuma ya danganta ga kwararren hujjoji da kuma jawabai da za a bayyana da kuma mahawarori da za a yi a kotu. Waɗannan su ne za su iya bada nasara cewa za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba dangane da wannan shari'a. Saura sai mu saurara mu gani idan an shiga kotu. Amma akasari irin wannan abun shi shugaban ƙasa akan wakilce shi ne akan wannan, ba wai shi ne da kanshi zai je ba. Yawanci jami'an shari'a na ƙasa, wato babban lauyan gwamnati Attorney General kuma ministan shari'a, shi ne zai wakilci shugaban ƙasa, wanda kuma daga ƙarshe shi ma ɗin tunda yana cikin waɗanda ake gurfanarwa a gaban kotu akan wannan magana, shi ma lauya ne kila za su ɗauka wanda zai wakilce su duka. Saura dai sai mu tsaya mu gani menene zai fito akan wannan. Amma ko ba komai ba, abu ne wanda yake zai zaburo da hukumomi na su tashi tsaye su rika yin abubuwa waɗanda suke ya kamata a tsarin demokradiyya.
Abubakar Aliyu Umar, mai sharhi akan lamuran yau da kullum da suka shafi demokradiyya da kyakkyawan shugabanci, ya ce yana goyon bayan yunkurin da Serap ta yi, wanda yake ya ce an dan so a makara.
Wannan kungiya mai suna Serap kungiya ce wanda mai kishin ƙasa, kuma abinda ta yi ta cincinci a jinjina mata iya jinjinawa, duk da yake ta yi wannan ƙara a kusan alati, to amma kuma ba ta yi alati ba, domin wajibi ne kamar yadda ta nemi shi shugaban ƙasa ya ma mutane bayani na kuɗaɗen da suka ce an karɓa. Waɗannan kuɗaɗe ba ƙananan kuɗaɗe ba ne, kuɗaɗe ne maƙude har naira na gugan naira biliyan 800, har yau ba wanda ya san me aka yi da wannan kuɗi, ba wanda aka yi ma bayani ga yadda aka zartar da wannan kuɗi. Bayan haka kuɗaɗe ne wanda sun isa a yi ma mutane ayyuka daban-daban, abin da ya kama tun daga hanyoyi, asibiti, kiwon lafiya kenan, makarantu da tituna. To ba wanda ya sanya aka yi da wannan kuɗi. Wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito ta yi mutane bayani, kuma a buga sunayen waɗannan mutane da aka kama da almandahalu, tun da ta ce tana yaƙi da almandahalu ne. Doka ta ƙasa ma constitution ya ba da wannan dama akan a yi haka, to me ya tsaye da su da har yanzu ba su yi wannan ba? Wajibi ne su sanar da mutane. Ina goyon bayan wannan ƙara da Sera ta kai shugaban ƙasa kotu, kuma muna fata kotu ta yi adalci, ta tinsasa shugaban ƙasa ya fito ya ma mutane bayani kuɗin da aka kama tun daga kwandala zuwa har wannan naira biliyan 800 da ake magana an kama, tun da ba wanda ya sanya aka yi da wannan kuɗi har yanzu.
To sai dai barista mai nasara Umar ya hango cewar idan ba a yi taka tsantsan ba, ana iya samun cikas a wannan karar.
Wani bangare da idan muka duba shi, wato bangaren garkuwa na shari'a wanda gwamna da mutumakin shi da kuma shugaban kasa da mutumakin shi suke da shi na matsayin kariya ko garkuwa a doka, to wannan yana nan. Amma wannan idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati, to za su iya su yi nasara, to sun shigar da case against the state. Amma idan da sunan shi shugaban kasa ko Muhammadu Buhari ne, to wannan kuma ba za su yi nasara ba, haka ya tsarin yake. Sannan kuma koda ma sun shigar da shi din, akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a. Wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wadda ya ga dama, kuma hurumi doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba, in ya ce zai shiga ya dakatar da ita, abinda a Turanci ake kira nolle prosequi, da ya shiga ya ce ya dakatar da shari'a kaza, to dole ta dakata. To saboda haka koda shari'a ta ci gaba zai iya shiga ya amfani da wannan dama din ya dakatar da ita, kuma baya da hurumi na cewa sai ya yi bayani.
Kungiyar da ta shigar da karar ta kuma buƙaci da a sanya wasu ƙungiyoyin fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar, domin su riƙa sanya ido tare da wakiltar 'yan Najeriya a shirin na gwamnati na yaƙi da cin hanci da rashawa.
Sunana Halima Baba Ahmad, National President Center for Juvenile Delinquency Awareness. Wannan magana da Kungiyar nan ta ce ya kamata a yi amfani da kungiyoyi irin nawa wanda muke aiki da ICPC da kuma EFCC da wanda suke aiki da EFCC. Ina gani abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske, ko da ke Hausawa sukan ci wa'an tuya an manta da albasa. To da yawa wani abu yakan faru akan a bari a yi abu ba daidai ba, sannan a zo a sake ɗaukan kuɗin al'umma a sake kashewa wajen bincike. Ni a nawa ganin da tun farko ake sakawa da irin wa'annan ƙungiyoyi namu a ciki saboda a samu abubuwan ya tafi da sauki, saboda duk lokacin da aka san akwai ƙungiyoyi a ciki wa'anda aka tabbatar da su gaskiya, to tun farko ma ɓarnan ba zai samu ballantana a zo ana maganar gyara. To inda za a gyara lamarinmu, a su rinƙa sa ƙungiyoyi irin namu a ciki wa'anda za su yi aiki da gaskiya tsakani da Allah wanda suke da kishin ƙasa, da zai fi mana komai sauki, da har ba gwamnati kaɗai za mu taimaka ba, har al'umman ƙasar nan za mu taimaka.
A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama, ma salama.
A gai da Murtala Faruk Sanyinna, da wannan ko muka zo ga shirin mana ƙarshe, labarai a takaice.
Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka ta shirya tsafta yi wa duniya jagoranci, lamarin da ke nuna alamun Amurka za ta kauce wa manufan shugaba Donald Trump na Amurka farko, gangamin da ya kwashi shekaru hudu yana yi. Yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu, Biden ya ce kasar ta shirya ta tinkari abokan gaba ba tare da barin ƙawayenta a baya ba, ta kuma shirya ta maido da darajarta. A hali da ake ciki kuma, kwamitin karɓar mulki na zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden a Washington ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shekarar 2020, duk da cewar shugaba Donald Trump zai ci gaba da ƙalubalantar nasarar da Biden ya yi. Fadar White House ta amince a jiya Talata Biden ya fara karɓar bahasi na kowane rana akan bayanan sirri, inji wani jami'in gwamnati. Yayin da aka yi ta samun karuwan cin zarafin mata a lokacin da ake aiwatar da dokar hana zirga-zirga, sarakunan gargajiya da shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga maza su kiyaye haƙƙin mata da 'yan mata. Wannan gangamin ya zo daidai ne a lokacin bikin ranar kawar da cin zarafin mata na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 25 ga watan Nuwamba. Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna mata uku a cikin mata 10 'yan Najeriya na fuskantar cin zarafin jinsi kafin su kai shekaru 15, amma kuma ba a kai labaran wasu batun cin zarafin. Aika kayan kyaututtuka na lokacin hutun Kirismeti da na sabuwar shekara zuwa ga masu sayan kaya ta yanar gizo ga iya fuskantar jinkiri saboda raba maganin rigakafin COVID-19 da ya fi nasu kayan muhimmanci. Kamfanonin harhaɗa magunguna kamar su Pfizer da Moderna a tsakiyar watan Disamba za su fara aikin raba magunguna ga ma'aikatan kiwon lafiyar Amurka da kuma masu kula da tsofaffi. A ƙarshe, ƙungiyoyin aikin jin kai suna ƙara himma domin taimakawa 'yan gudun hijira da suka arce wa tashin hankalin yankin Tigray da ke arewacin Habasha da suke ci gaba da kwarara zuwa Sudan. James Hesman, babban jami'in shirya aikin jin kai na hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, ya ce dubban 'yan gudun hijira Habasha na zuwa Sudan a kulli yaumi.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo muke tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Hamidu Ibrahim, wakilin baƙi na Mina, wanda za a ɗaura auren ɗansa Musa Hamidu da amaryarsa Fauziya Sani Sharif a kusa da asibitin dabbobi da ke unguwar Boso a garin Mina na jihar Naija. Allah ya bada ikon yi lafiya ya kuma azurta amarya da ango da zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za ku iya ziyartar shafinmu na yanar gizo ta adireshin boahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Cibahiri Dodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfi Lahashin Gumel ne shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.